الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تبيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من أشابك بوة رمضان إبراهيم من الله صلى الله عليه وآله وسلم بجوء بطليه بطلاتين دا أخو يأيض يجيبه دا بيرغ وطن سفر وطن أغوص شكرا تدلو جيدا بوم الشابين ملادية الله متفقين سيكي وطار داوه دمو أولا من مسجد للدري ومسجد أهل البيت والصحابة على يرغوصاو أتبه ودا غرب كدونا a kuma wannan yanki namu na arewacin Najeriya domin gabatar da bayani a kan littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna da tarin tambayoyi masu yawan gaske wanda ba za mu iya amsa tambayoyi da yawa ba, saboda haka tambaya guda ɗaya za mu amsa yau ta wata baiwar Allah da take tana da ciki kuma tana wato da ciwon kwalta sun haɗu lokaci ɗaya da laulayi ciki da laulayi da kuma ciwon kwalta sun yi zama wata wajen taɗauki azumi tana shan wahala ƙwarar da sun wasu ta sai wasu malamai suka ce mata za ta iya ajiye azumin ta ciyar bayan sallah mai gaskiyar magana ta za ta iya saboda lalurar suke, amma da lalurar ƙwarta ne ta za ta jira ne har sai ta warke su likitoci sun ce a kunyar ciwon ba ta warke. Idan ku shi ma ciwon an tsira tsammanin ba za ta ainihin wasu warke ba ko binciken likitoci ya nuna ainihin wasu haka, to lallai abin da za ta yi shi ne za ta ciyar a kan wannan ainihin wato rashin lafiya nata. Allah maɗaukakin sarki ya shigar da ni. Mutane za su ga mun samu canji yau, Malam Rabi'u ba shi da lafiya yana buƙatar addu'o'i ko Allah ya ba shi lafiya. Sai za ka kai tsaye insha Allah za mu fara karatu ne yau. Bismillah lillahi ladina yu'minuna.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم. وإن أجلوا الطلاق فإن الله سميع عليم.
الله تعالى يكتب لهم الذين دنجني دواء دا يؤمنون السفر الرنقوى من نسائهم دنجني دما سيسو فتربص أربعة أشهر ذات زونة وتعهدوا فإن شاءوا إذا يسكى أينه وتداو dangane da wannan rantsuwar da suka yi cewa ba za su ci gaba da mu'amala da matansu da ta ɓangaren kwanciyar aure, fa inna allaha ghafurur rahim, lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne. A jiya mun fara maganar watan aya ta saba la yu'akhidukum allahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur halim. Wannan ayar nan ba ta faɗi idan an yi rantsuwa ba mai zai faru, da aka suka ce rantsuwa kala-kala ne. Akwai ma yamin da mu wannan mutum ya san abu ba haka yake ba, rantsi da Allah a kan ƙarya ta suke wannan rantsuwar ba ta da kaffara sai dai mutum ya tuba kawai. Ita ce Allah maɗaukakin sarki yake illal ladina yastaghfiruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila wa la yataqallaqu lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yubtihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim. Wannan ita ce wato yamin da gamu. To sannan wannan ayar da ke cikin suratul Maida da ya faɗa cewa la ya'khudukum Allahu billahi fi aymanikum walakin ya'khudukum bima aqadtum al-ayman. Allah zai kama ku da abin da kuka kulla rantsuwa a kan shi, dama kayan ne karanci ne. Wani mutum ya ga ya rantsuwa sai Allah ya ce fa kafaratuhu it'amu 10 masakin. To za ka samu miski ne mutum zai maka ciyar da su. من أوسط ما تتعلمون أهليكم إذن القيم على شعب شزاد المعاد yake aukar sunnan da Allah yake magana ba wai mafi tsakatsakiyar abinci ba yake domin aukar sunnan ismu tarjim ne sai da kai mutum ya je banganci ya rantsuwa idan zai yi kafara a fahimtar ibnu al-qayyim domin ka tashi za ka ciyar da miskinai wajen dafa abincin har da mai da namun shanu duk za ka samu su sannan an ce awsatuhu kaman hatibu ala salawati was salati al-wusta ala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun wannan shi ne fahimtar ibnu al-qayyim ya awsatin nan da Allah ke magana in za ka ciyar da miskinai za ka nemi mutum tsadar abinci ka ba shi shi ne yake fakasaratu it'ama 10 masakin min awsati ma tu'min ahadikum aw kisuwatukum aw tahriru raqaba wa innam ajrun malamai suna cewa wa'annan wajibobi wanda yake mukhayyar ne kana da zabi in sai ɗaya daga cikin hukun ne ka ku fita mutum ya ciyar da miskinai ko ya tafatar da suko in ta baiwa to yana daga cikin kusakuran da yawa ake yi a babu kafara rantsuwa da mutum ya rantsa rantsuwa to farkon abin da zai fara ke fara azumi sai idan ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda uku sun ta'azzara ba za ka iya ko ɗaya daga ciki ba shi ne Allah ke faman lam yusaffi ya musalasata ayyam wanda bai samu mutum ya dawo ya azumin kwana uku yake zalika kafaratu aymanikum idha halaktum wannan shi ne kafarar rantsuwar ku idan mutum ya rantsuwa da haka yake wahfazu aymanakum lallai mutane su kiyaye rantsuwa su kiyaye rantsuwa tsakaninsu da Allah ba kowane abu ya kamata mutum ya zo ya rantse ba yake kadalika yubayyinu llahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun kamar haka Allah yake mana bayanin ayoyinmu kuma yake mana bayanin ayoyinsa don mu kasance masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa saboda ya san akwai wanda zai rantsuwa da Allah ya gode ya ce ba mai abu ba sai ya fara shimfiɗa yake wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum kada wanda ya ɗauki rantsuwa da Allah ya sanya shi a matsayin shamakin da shi zai hana shi aikin alheri to nan gurin malamai suka ce wannan ayar na lillazina yu'minuna min nisa'ihim wanda suke rantsuwa dangane da matansu kafin zuwan musulunci kamar yadda malamai suka yi bayani kuma kamar yadda za mu ainihin wasu yi bayani mutum namiji yana da dama idan yana so ya haramta mu wani mace a wurinta har abada sai shi kuma yayi ainihin wato rantsi da Allah cewa ba zai ƙara kwanciya da ita ba kuma yana zaune tare da ita sai a bata kal mu'allaqa ita ga ta zaune da tare da miji a gida amma kamar ba ta da miji to wannan abin da suke yi sai Allah madaukakin sarki sai ya zo ya ainihin wato kawo hukuncin shi da haka suka ce lilladina yuqiluna innahu allamu innan harfu jarrin ne allazina ismu mawsulun lil mabnin ala lafati fi mahalli jarrin bulam wannan shibin jumla din aljar wal majrur muta'alliqun bi khabar mahdhuf muqaddam sannan min nisa'ihim aljar wal majrur mudafun wa mudafun ilayhi tarabbusu shi ne suka ce mubtada um muakkar arba'ata ashhur mudafun wa mudafun ilayhi sai fa sai Allah yake cewa to lil ladina yuqiluna lil nisa'ihim da wanda ya rantsuwa yace ba zai ainihin wato sadu da matar shi ba da haka suka ce al ila'u fi lisan al arab huwa al halaf ila a yare na larabci shi ne ainihin wato rantsuwa da haka ce nan lillazina yuqiluna min nisa'ihim yahlifuna wanda suke rantsuwa dangane da ainihin wato matarsu da haka daga ala yuqli idha halafa haka suka ce suka kafa hujja da fadin umrul qaisi ne yake fada kan wata mata yake cewa yawman ala zahal al kafif ta'azzarat alayya wa ala al hifat lam tuhallali alatta ainihin wato rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ainihin wato maganar wata baiwar wata mata atika sannan take ainihin wato ta'aziyya ga mijinta take sa'alantu la tanfaku anni hazilatan alayka wa la yanfaku jibi akbara take ainihin wato wannan magana da kuma wani mawaki da yake ainihin wato ta'aziyya dangane da wato Umar bin Abdul Aziz ya faɗi wannan magana shi yasa Allah ya faɗa mana cikin suratul mulk wala ya'ta li ulil fadli minkum wasta'ata ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yusru yake kada ma abuta wadata su yi rantsuwa da Allah saboda suna daukar nauyin wasu sun yi musu ba daidai ba cewa abin da suke yi sun yi daina ba za su gaba da musu ba Allah yake wal ya'fu wal yusru ku yi afuwa ku dinga yafiya sai Allah ya tambaye abinda ba wanda zai ce haka ne sai ta alati bi buna ayya lakara Allahu lakum akwai wanda idan yi ma Allah abu in ya roƙi Allah bai so Allah ya yafe masa sai sai na baka ne shi muna so sai aka ce to kuma ku dinga yafiya da aka duk wanda ke so a yafi masa to shi ma ya dinga yafi wa idan an yi masa to sai Allah yake lin ladina yu'minuna dangane da wanda suke yau rantsuwa min nisa'ihim dangane da matansu cewa ba za su sadu da matan ba to tarabbusu arba'ata ashhur za su zauna wato har tsawon wata hudu a maimakon irin yadda suke yi a da a riƙe mace a cutar da ita don haka suka ce a wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in fa'u idan sun dawo ta hanyar wawar rantsuwa sai su yi kafara fa inna Allah lallai shi Allah ghafuru rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne ta hanyar abin da namiji ya yi wajen kauracewa matar shi daga wannan wata daya zuwa ainihin wato wata hudu dangane da abin da aka samu na ainihin wato kusurkure to wannan yana daga cikin haƙƙoƙi na musulunci wanda ya kula da shi ta bangaren ƴaƴa mace wanda mun ci ba wani addini da ya kwato ma ƴaƴa mata haƙƙin su irin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zo ya samu mace ba ta da ikon ta rayu kamar yadda kowa ke rayuwa Allah ya ba mu labari cikin sunwaro guda biyu ya faɗa cewa idan an haifi ƴaƴa mata binne su ake daren su har yake wa'idul mawquda ta su'ila bi ayyi dhanbin qutila idan aka tambayi mal'un mawquda wacce aka zo aka saka cikin rami da ranta aka rufe me kika aka rufe ki ba wani zulubi haka sai aka ji aka yi mata wannan da kuma wa'idha bushra ahadukum bil unsa dhanna wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawl min su'i ma bushra bi ayin sitahu ala hulin an yabsuhu fi tirab ala sa'a ma yahkum idan aka haifar wa mutum ƴaƴa mata sai ji buɗe rami da ranta ya kawo ya saka a ciki ko da an cewa mutum an haifar masa ƙyamaci sai ka ga ya ɓata rai a masa wata walla musulunci ya zo ya ce yadda kowa yake da ƴancin ya rayu mace tana da ƴancin ta rayu shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi maganar faɗin nema ta haihuwa da ya ce lillahi mulku samawati wal ardi sai ya ce ya khaliqu ma yasha sai ya habu liman yasha'u inatan ibn al-qayyim a cikin littafin shi sai fatul maulid yace ina ma a ce mutanen mu na karanta nahwu da balaga da sun fahimci hikimar Allah da yasa yace ya khaliqu ma yasha'u ya habu liman yasha'u inatan kalmar inatan sai ya kawo ta nakira sannan sai yace wa ya habu liman yasha'u dhukur kalmar kuma dhukur sai ya kawo ta ma'rifa dan Allah ya daraja ya mutunta ya karrama matsayin ƴaƴa mata addinin musulunci wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da aka ainihin wato bashi ya mace kwaya ɗaya ko biyu ko sama da haka yayi mata tarbiyya har ya aurar da ita wannan mutumin a faɗa masa aljanna ta wajaba ainihin wato kanshi to wannan danniya da aka dinga wa mata kafin zuwan musulunci musulunci ne yake a'a idan matarka ta yi maka laifi za ka ladabtar da ita ta hanyar ƙaurace mata ka riga ka yi rantsuwa to kada ka kuskura ka wuce wata hudu idan ku ya riga ya wuce wata hudu to yanzu ɗayan biyu ko dai ka dawo ka ci gaba da mu'amala da ita a matsayinka na matarka ta aure ko kuma musulunci ya raba auren wannan ainihin wato shi ne shi ya sa san da shi na Umar ya kiyo wasu sojoji suka tafi yaƙi wani guri da daddare yana yawo a cikin gari ya ji wata mata tana wasu surutai na bege a kan mijinta ya kira ƴar Shahabta ya tambaye ta ya ce a ƙa'ida ta mace daga wata nawa ne zuwa wata nawa ne ya kamata a ce duk matsatsi namiji ya kusance ta sai ta faɗa ta ce daga wata huɗu kai ya wuce wata shida sai sayyidina Umar ya zo ya sa doka cewa duk sojan da aka tura shi fagen fama in ya ce wata huɗu biyar shida to a dawo da shi a canza wani saboda kula da abin da ya shafi ainihin wato haƙƙin mata to wannan yana daga cikin abubuwan da wasu maza suke yi wani sai zai aure mace sai ya ajiye ta shekara ɗaya ya sa ta ba abin da ya dame shi da matar wani wata takwas wani wata tara wani kaza haka ake yi wannan yake sai ya faɗa cewa duk matar da ba ta da tsoron Allah ta dole ta tashi ta ainihin wato nemi wani saurayinta shi miji yana can wani gari yana zaman shi ita kuma tana nan tana ainihin wato zule da wani Allah ya kiyaye to wannan shi ne abin da ya shafi ainihin wato ila idan gane da abin da ainihin wato malamai suka ainihin wato faɗa don haka wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa abin da ya shafi haƙƙoƙi na mata ɗaya daga ciki akwai abin da ya shafi haƙƙi na ainihin wato kwanciya wanda shi take ainihin wato magana a nan gurin don haka idan mutum zai ila idan mata shi ta yi masa laifi ya yi rantsuwa cewa ya ƙaurace mata ya daina kwanciya da ita to kar ya mutu ainihin wato wata hudu idan ya wuce wata hudu akwai alƙali zai tilasta shi kuma dai ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita ko kuma ya je sake ta. Wannan shine abin da ayi wato musulunci ya tabbatar. Da haka sai Allah madaukakin sarki ya sa wa in azama talaqa, daga lokacin idan kuka yi azama dangane da ainihin wato saki shikenan. Fa inna Allaha sami'un alim, lallai Allah madaukakin sarki sami'un ne, yana ji dangane da maganganun kowa sanda zai yi saki ne ya faɗa, sannan kuma alimin ne, Allah ya san abin da kai dangane da sadda za ka ainihin wato yi saki. To musulunci ba san shi bane a dinga sakin aure, amma saboda kada wani ya cutu da za a yi sakin sai ya tsara cewa ga yadda za a yi sakin. Ya ce ya ayyuha annabi idza tallaqtum an-nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsu li'idda. Na farko in za a saki mace saki na ɗaya da na biyu, to ba a sakin mace dole sai ta yi idda. Wannan yana daga cikin abin da wannan ayar aiki da ita ya yi wahala ta ɓangaren maza da ɓangaren mata. Wata yarinya da mijinta ya sake ta kafin ma ya je kasuwa ya rawa a zo a kwashe kaya, yana tura ƙofa sai ne da ƙofar ta bi shi, watakila kwali kawai za a bar mai a ɗakin ya shimfiɗa ya kwanta har zuciyarsa da watakila shi ne sai ya ce alola, wallahi ba za a bari gangami za a bar mace alola. To kuma Allah ci gaban ayar da yake idza tallaqtum an-nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsu li'idda. Lallai a lura da abin da ya shafi idda wajen ainihin wato kirgawa daga yaushe zuwa yaushe ne. Sai ce wattaqullaha rabbakum, ku bi tsoron Allah ubangijinku. La tukhrijuhunna min buyutihinna, idan ka auri mace ka saki ta kar ka fitar da ita daga ɗakinta har sai ta gama idda. Idan ita kaɗai ce ka aura shikenan, sai ka dawo shago sai ka kama haya, kuma kullum da safe da rana da daddare sai ka kai mata cefane. Sannan Allah ya ce wala yakhrujna, su kuma matan kada su fita, sai ce illa an yi akila bi fahishatin mubayyana, sai in sun zo da alfasha mabayyaniya. Malamai suka ce menene illa an yi akila bi fahishatin mubayyana, suka ce na daga cikin alfasha bayan ka saki mace ka zaunar da ita a gidanka tana idda kuma ta fara gayyato wasu mazajen tana cikin gidanka, ko kuma ya zamanto kana da iyaye ta hanyar su iyayen suna kokarin tsare maka haƙƙin da ya kamata a ce sun tsare, amma ita ba ta ganin mutane cikin iyayenta da za su iya buɗe baki ta zage su. Wannan yana daga cikin illa an yi asilin bi fahishatin mubayyana. Na haka wannan abin da Allah ya faɗa sai ce wa tilka hududillahi, wannan abin da Allah yake faɗa mana dokoki ne na Allah. Sai wannan duk zai saki mace ya saki ta da idda, sannan kuma kai ka fitar da ita, ita kuma ka tafi ta. Wannan shi ne ka'ida ta musulunci. Sai yake ainihin wato wanda ya ainihin wato zalunci kanshi, wa tilka hududillahi, wannan ita ce dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya kesa da dokokin Allah sai Allah ya ce faqad zalama nafsahu, ya zalunci kanshi domin zalunci zai koma zuwa gare shi ƙarshen musiba. Sai yake la tadrina anna Allah yuhdithu ba'da zalika amra, me yasa aka ce in ka saki mace kake daya ko biyu kar ka tafi ta zauna gidanta to idda, saboda baka sani ba ko Allah zai farar da wani abu bayan ka yi saki. Kuma ya sha faruwa duk wannan suke yin saki ba kan ka'ida ba, Allah ya jarraba sai fiye daga baya. Ta yadda ka ga mutum ya dawo wani ya ce maka ma billahi allazi shi ne san da yake mata ya kai matakin in TV ya buɗe yake yake gani ko ba kullu shi ba, idan radio idan littafi ya buɗe yake yake gani a littafin, dan ban ya kura ma idan yake yake gani abu a bango, saboda an kaucewa dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa sai yake fa idza balagna ajluhunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf, idan lokacin iddan ya riga ya cika za ku rabu. A wajen rabuwar ma sai Allah ya tsara cewa ya kamata a rabu a mutunci, amma yanzu aure cikin kaso goma yanzu in za a rabu to wallahi kaso bakwai tsiya-tsiya ake rabuwa, a yi zage-zage a yi cin mutunci, wannan ya gama wannan kaya, haka ake ainihin wato haka ake ainihin wato rabuwa. To wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa ake samun matsala wajen abin da ya shafi ainihin wato rabuwar auren. Don haka yana da kyau wanda za su yi aure su tabbatar da wannan cewa doka ce ta Allah. Idan mutum ya aure mace aka samu matsala wajen rabuwa to ya kamata a bi ka'ida ta shari'a a ainihin wato rabu. Sai kuma iyayen yarinya su dinga bin ka'idar shari'a wajen abin da ya shafi yarinya su za ta fito daga gidan aure, sannan in za a rabu ya kamata a yi rabuwar mutunci, don ba wasu yana cewa gaba ta fi baya yawa, ba a san me gaba za ta yi ba. Shi yasa shi kanshi Allah ya ce la tadrina anna Allah yuhdithu ba'da zalika amra, sannan Allah madaukakin sarki ya ce والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وامرؤتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
ما لم يثبت في الله تعالى ليس والمطلقات فيه اذا ابو يكفي يكفي لو ارغى ان بقى الى الشريعه ان يكفي سكتي فدن الله تعالى ليس والمطلقات يامر الله تعالى المطلقات الله ينا امرت المات وان اكا سكيسو الماء المدقون بهن wanda aka yi da su da su idan aka auri mace kafin a tare da su aka dace ta Allah ya ce famalakum min iddatin famalakum alaihim min iddatin ta'atul dunya ba wani idda yanzu akan ta shikenan yau aka sake ta an aure su yau kuma a yau idan wani yana son ta rige auren ta amma idan an riga an yi dukun da ainihin wato wannan matar shine ta Allah ya ce wal mutallaqatu matan da aka aure su aka sake su to ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun za su zauna za su jira ne za su ainihin wato jini uku akan abin da ya shafi jini uku wata suka ce ana nufin tuhur ne shi ne sarki a ka'ida ta musulunci yana daga cikin sacci jini da ake yi idan kana da mace kana so za ka sake ta ya kai abin a sake ta to za ka jira ne sai jini ya ɗauke ta kunna kafin ka sadu da ita tana fresh sannan sai ka sake ta haka ake yi sake to yanzu wannan salasata ƙuru ɗin nan da Allah madaukakin sarki ya magana wasu malamai suka ce wannan salasata ƙuru ɗin ana nufin jini uku na haka yanzu wannan jinin da ya ɗauke na farko ba da shi za a yi lissafi ba na gaba da zai zo shi ne na ɗaya na biyu sannan na uku wannan suka ɗauki cewa salasata ƙuru ana nufin at-tuhur to yanzu tun da jinin ya ɗauke yanzu na farko ɗin nan yanzu shi ne tuhur ƙarfi na ɗaya na gaba idan jinin ya ƙara zuwa ya ɗauke an samu tuhur na ne na biyu idan kuma na gaba ya ƙara zuwa ya ɗauki an samu mai tuhur na uku shi ne salasata ƙuru kuma wanda ya bi littattafan malamai irin su ahkamul qur'an na ibnu al-arabi da kuma jami'a ahkamul qur'an na imam al-qurtubi da kuma littafin shaykh amin shaykhuzi adwa'ul bayan fi ilahil qur'an bil qur'an zai ga jayayyar malamai da kuma dalilan da kowa yake da shi akan cewa lallai salasata ƙuru din nan wasu sun ɗauka jini uku ne wasu kuma sun ɗauka cewa tsarki uku ake nufi to yanzu mace za ta zauna har sai ta yi waɗannan ainihin wato jina nan guda uku in ji Allah subhanahu wa ta'ala ko sai tsarki ainihin wato guda uku sannan Allah ya ce wala yuhillu lahunna bai halatta da su matan ba an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna su ɓoye abin da Allah ya halitta dangane da mahaifarsu wasu suka ce wala yuhillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna dangane da abin da ya shafi ɗa mace ka sake ta tana da ƙaramin ciki a ga'ida za ta zauna ne ta ɗauki cikin har sai ranar da ta yi sannan za ta gama idda to wata cewa idan ta ga za ta zauna ce wannan zogon jiran sai ta ce bari ta je a zubar da cikin shi yasa Allah ya ce wala yuhillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna ko kuma wasu suka ce wala yuhillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna shi abin da ya shafi hukuncin wato shi jinin tunda wannan wata matsala ce wadda take da alaƙa da mata shi sa a gurin shaida da Allah madaukakin sarki yace idan za a yi shaida a kawo namiji wato daya mata biyu su ne makwafin namiji daya malamai suka ce banda abin da ya shafi harkar mata tsantsa idan abu ya shafi kamar irin abin da ya shafi za a ba da shaida akan jinin haila wani namiji ne za a kira shi mai sanya abin ba abin da ya sanya a kai sai a kira ainihin wato mata ya kamata ta yi jini uku sai ta ƙi sai ta ce jini guda biyu ta yi ya kamata ta yi tsarki guda uku sai ta ƙi sai ta ce biyu ta yi wannan shi ne wala yuhillu lahunna an yaktumna bai halatta ga su matan masu ɓoye ma khalaqallahu abinda Allah madaukakin sarki ya halitta fi arhamihinna a cikin ainihin wato mahaifar tasu in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir, inda har kun imani da Allah da ranar lahira ku ainihin wato mata idan an sake ku ya kamata ku bi ka'ida ta addinin musulunci wacce Allah madaukakin sarki ya tsara. Sannan sai Allah ya ce wa bu'ulatihinna, su mazajin mata a haqqi bi raddihinna, sai suka fi santanta su dawo da mace idan sun sake ta. Amma in aradu islaha, idan suna nufin kyautatawa dangane da su mata, idan mutum ya saki mace yana so ya dawo da ita don ya zalunce ta, to wannan ainihin wato dawo da ita da zai haramun ne inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda za mu karanta kan gaba, Allah ya ce wala tusikuhunna biraran bi ta'atari, kada ku riƙe mata saboda cutar da su da za su, kada ku yi haka. Sannan ya ce walahunna, da su mata ɗin mislul ladzi alayhinna bil ma'ruf, walahunna ga su mata mislul ladzi alayhinna, suna da kwatankwacin abin da su suke da shi na haƙƙi, bil ma'ruf, gwargwadon abin da shari'a ta ainihin wato aji. Ma'ana yadda kake da haƙƙi akan mace, mace ita ma tana da ainihin wato haƙƙi akan ka, shi ne walahunna mislul ladzi alayhinna bil ma'ruf. Sannan Allah ya ce walil rijali, amma ga su maza alayhinna daraja, suna da ainihin wato daraja dangane da su ainihin wato matan. Da haka malamai suka ce walil rijali alayhinna daraja, suka ce walil rijali ala nisa'i darajatun, dangane da zaman aure maza suna da daraja akan mata. Wannan darajar shi ne darajatun ra'isiyya, daraja ta shugabanci. Dan dole idan an zauna ainihin wato mace ita ce ainihin wato mabiya, wato akwai wannan take bi shi ne ainihin wato mijinta. Da haka walil rijali alayhinna daraja, maza suna da ainihin wato daraja ta cikin suke shugabanci akan mata. Da haka wannan walil rijali alayhinna daraja, wancan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, shi ya fassara wannan walil rijali alayhinna daraja, maza suna da daraja akan ainihin wato su mata din. Da haka sai Allah madaukakin sarki ce wallahu azizun hakim, Allah madaukakin sarki azizu ne, wato wanda ya fi ƙarfin kowa, ba wanda isa ya ja da shi. Sannan hakimu ne, Allah yana da hikima, shi yasa ya san yadda mace take, shi yasa aka yadda mata huɗu su zo ƙarƙashin namiji su kaɗai su zauna, don ainihin wato namiji ya samu ya jagorance su kila, ba a yadda ba cewa wato maza huɗu su zo ƙarƙashin mace ɗaya su zauna. Wata irin ɗin mukan nan ta zo tana challenge cewa don me yasa aka ba da dama namiji ya auri mata huɗu, amma ba a ba da dama mata huɗu su auri namiji ɗaya ba. Sai ta abin da Allah ya yi adalci, yanzu idan nan mace ta auri maza huɗu suna zaune a gida ɗaya, gari ya waye, wannan ya ce tana so ta dauko mai ruwan zafi, wannan ya ce ko kun ke so a dama mu, wannan shi kuma ya ce ba ko kun ke so, yana so kawai ne idan ta ɗaki, wannan kuma ya ce a yi kankani wanne ra'ayi. Sai musulunci su yi haka ba, sai aka kawo mace ta zauna ainihin wato ƙarƙashin namiji. To a kan wannan na cewa walil rijali alayhinna daraja, da kuma walahunna mislul ladzi alayhinna bil ma'ruf, maza suna da haƙƙi akan mata, mata suna da haƙƙi akan maza. To wannan ɗaya daga cikin haƙƙoƙin da za mu faɗa dangane da su ainihin wato maza, tunda su ne a gabanmu. Wata rana idan mun samu lokaci sai mu faɗa haƙƙin da su kuma mazan suke da shi akan mata. Na farko, duk abin da aka ce haƙƙi ne, to Allah fasi ya yi tambaya a kan shi ranar tashin alƙiyama. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je garin Madina, sun yi sallla abokantaka tsakanin Abu Darda da Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ya tashi ya kai ziyara gidan Abu Darda, sai ya gama tashi cikin wato mutaba kwalliya ƙanaƙana, sai ya ce mata ya na ganta haka, take ce ai abokinka ba shi da buƙatar duniya, me take ne duki yadda matar shi ma zai da lokacinta, kullum azumi da daddare sai sallah, kullum azumi da daddare sai sallah. Yake to shi kenan, matar ta dafa abinci, da ya dawo Abu Darda ya dawo, Salman al-Farisi yana zaune, aka kawo abinci, sai Abu Darda ya ce ma Salman al-Farisi, Salman al-Farisi ya ce masa bismillah, sai Abu Darda ya ce a ni ba zan ci abincin nan ba azumi ne, sai ya ce a'a, ai wallahi baka isa ba, sai ta ci, sai ya sa shi ya karya azumi. Yake yau ba inda zan a gidan nan naka ma zan kwana. Dare yana yi, ka iya cewa misalin ƙarfe 12, sai Abu Darda ya tashi ya fara sallah, sai Salman al-Farisi ya janyo shi ke kwanta, lokacin sallah bai ba. Dan dare ya ƙara tashi, ka iya cewa ƙarfe ya ƙara janyo shi ke hayi, sai lokacin sallah bai ba. Dare ya ƙara ya ce kwanta, lokacin sallah bai ba. Sai da ya bari irin ƙarshen dare ɗin nan ya yi, sannan sai ya tashi shi, yake masa ya tashi fi sallah yanzu sai bi ya sallah bayan sallama sai yake masa ubangiji subhanahu wataala yana da haƙƙi akan ka iyalanka suna da haƙƙi akan ka ƴaƴanka na da haƙƙi akan ka fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu dukku wanda yake da haƙƙi to ka bashi haƙƙin shi sai ka zauna lafiya sannan manzon Allah yake cewa la tu'addina al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama wallahi sai an maida haƙƙoƙi zuwa ga masu sura na al-qiyama hatta yuqada li shatil jalha min shatil qarna hatta akuya da sai amfani da kahon da take kuma da kaho a nan duniya a ranar tashin al-qiyama sai an sa ma mara kahon ta rama tunkurinta sai yanzu idan tsakanin dabbobi akwai wannan kisasin ba yadda za a yi wata dabba ta cuci wata sauro abin da ya shafi haƙƙoƙin da mace take da shi akan namiji na farko malamai suka ce haƙƙi na farko akwai abin da ya shafi ya karantar da ita addini wannan dole ne yadda za ta kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sai ta maganar sallah da Allah ya tashi ba annabi umarni sai ce masa wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha annabi isma'il yake wa da kursil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya sai ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya wannan shine abu na farko idan ka awo mace ka karantar da ita addini ka sanar da ita addini kuma ka sa ido wajen yadda za ta tabbata dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abu na farko shi yasa a nan ƙasar Sheikh Usman Santudi Allah ya ji ƙarfa da rahama ya rubuta littattafai guda biyu ya samu na farko suna Irshadul Ikhwan fi hukumu khurujil muswa shiryar da ƴan uwa dangane da hukuncin fitar mata a musulunci da kuma littafi na biyu da ya rubuta ɗan ƙarami ya sa masa suna جواز وتنبيه الإخوان على جواز اتخاذ المدارس لأجل تعليم على جواز اتخاذ المدارس لأجل تعليم النسوان من دين الله تعالى الرحمن سورة للتاف الكينا أتشوان للتاف نشيء عثمان تنفوذي في إدمة يا أورمة يكرن تبدأ أصلي شيء فرقو إذا ما كان كراتين لا كبتت في كراتين وكبتت كنين وانا ذي قوية مات وانا كامل شيء شيء idan ba za ka nemo ba to ka batta ta fita ta je makaranta ta yi karatu idan ba za ka batta ta je makaranta ba ta yi karatu shehu ya ce ta fita sai ba izininka haka shehu ya faɗa ya ce idan ya ƙi yarda ya ce auren ya rabu ya ce idan an yarda cewa saboda namiji in ya auri mace ba ya iya ciyar da ita to in ko namiji ya auri mace ba zai yi karatu ba zai batta ce ba zai kawo wanda zai batta ce karatu ba shi ya fi cancanta a rabu domin idan mutum ya ci abinci jikinsa ne yake ginuwa shi kuma karatu yana gina maka ruhi ne a gurin ɗan adam rayuwar ruhi ya fi muhimmanci a gurin sa fiye da rayuwar jiki kuma babu yadda za a yi ruhin ɗan adam ya ginu in ba ta hanyar karatu wanda shi ne wahayin da Allah ya turo ba da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum saboda wahayi raye mutane yake wannan shi ne abu na farko da malamai suka ce bayan ka tsarewa mace abin da ya shafi janibin addini na biyu sai annafaka siyar da ita siyar wannan kuwa abin da ka siyar da kanka shi za ka siyar da ita shi ne an tuka imaha ibaka inta ka siyar da ita irin abin da kai kake ci ba kamar irin yadda wasu suke yi ba ka ga mutum da safe sai ya bar dubul faya a gida wato dumame kenan da koko sai ya tafi wajen mai shayi sai ya ce a juya masa gwangwanin madara daya da kuma indomi a hada da kwai da nama ya ce idan ya je kasuwa haka zai ci in ya taso sai ya dan zage a wani restaurant ya saka cikin shi sai ya dawo gida yana hamma to wani ka gan shi ya dauko radio ya zo ya bada katin cikin shi ya miƙe ta yana jin BBC daga cikin shi ya yi kasu amma wallahi matar shi idan ka leka gida yanda ka sauya akwai mayya saboda bala'in wahala to wannan yana daga cikin zaluncin da yawa wasu maza suke yi dole ne mutum ya ciyar da mace irin abin da yake ciyar da shi kuma ka yi kokari wajen duk abin da ka gani a waje wanda ya shafi abin da ya shafi mata in hanjinka za ka ga ana ciyarwa ka tsaya ka fi ko kuwa na ga wani ya dariya ne a gwaliba an ka ga ana ciyarwa ka tsaya ka fi samu bin ka tsaya ka fi duk wannan yana daga cikin ayyuka wato annaba da ko kuwa a wannan kai ba abinci bane a gurinka a gurin mata abinci ne mace za ka iya ganin ta da goyenta da komai lillahi allazi kaga tana cin kankarar kuka to kai zo kato da sai ra'ayin tana cin kankarar kuka alai bari wannan bala'i ka bane wannan annafaka abu na biyu kenan shi yasa da Allah yake ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i sai ce bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di sai ce wa bima anfaqu min amwalihim wannan aikin nauyi Allah ya tsora wa maza dole ne akwai abin da ya shafi infaki fiyar da mace dole a bata abinci sau uku a wuni da safe da rana da daddare wannan shine yadda ya kamata ya zamanto ana ainihin wato fiyar da mace ta bangaren wajen abin da ya shafi zama dan haka wannan yake tunanin zai aure amma yana tunanin fa nafaka za ta yi masa wahala to akwai matsala dan da yadda za ka aure yarinya ku ana I love you ka zo ka yi fulawa a kafarta ta yi duk abin da za ta yi tana I love you to something ina son ka har cikin jinin jikina waye yadda za a faɗa kalmomin soyayya in ka zo cikin ke kulli yau gobe ya kulli zai zo tsara kulli a za a samu matsala wallahi da haka dole ka tashi ka fita ka je ka rufa fita ta shi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim saboda infaqin da su maza suke yi dangane da abin da ya shafi dukiyarsu wurin ciyar da ainihin wato matar shi yasa masu karin magana suke cewa da babu da ango da amarya ba za su zauna a ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko kuma amarya ta tafi ta bar ango da babu dole su an yi ɗaya wannan shi ne abu na uku yana daga cikin haƙƙin da mace suke da shi a kan namiji akwai almaskal wurin da za ta zauna kai za ka nemo in ma za ka gina ne in ma haya za ka kama in ma ya za ka yi inda ne za ta zauna kai ne za ka je ka nemo ba abin da ya dame ta sai za ka je ka nemo to shi yasa ma wasu mazan wanda suke da dabara yanzu ba ma maskan din ba har gurin zaman idan an samu kayan da ake sawa a ɗaki su suke yi Allah ya kiyaye kakkaɓa ta zanna taɓa shi idan aka samu matsala aka rabu ka sai dai ka taɓa taɓa ma kayanka ba wanda zai gane a filin ka ya zo ne amma in kayanta ne to zanna ka taɓa mutu akwai matsala fa ana zuwa da an tura ƙofar ɗakin da aka ƙofar ta jita wanda suka ce yana daga cikin bayan almaskan wanda daga nan kuma abin da zai biyo baya ƙarƙashin almaskan da akwai abin da za ta sha wanda ya shafi ɓangaren ruwa wanda yin sun samu ne ban da ruwa da kayan shaye-shaye wani sussufaf ala sibbin suwaye wanda za ta ɗan ajiye a firis lokaci ta ɗan kora yana daga ciki sannan akwai tufafi na zina kayan kwalliya wanda za a siyo ma mace kala daban-daban wanda ya shafi kayan da za ka sa wanda muka fara magana man da za ta shafa mai na goge haƙori na abubuwa wanda fatar jiki ainihin wato yi taushi duk wannan yana daga cikin wanda ya kamata a ce an kula da shi akan abin da ya shafi ainihin wato haƙƙi na su mata ɗin amma wani abin da ya shafi wajen kayan zina ba abin da ya dame shi wani ma ɗinki matar shi daga sallah sai sallah yake mata shi yasa tunda kaya ɗaya take da shi daga sallah sai sallah idan tana da ɗan ƙaramin yaro da yaron fa ya ga tana goge ƙafa da buɗin goge ƙafa to ya san fa ranar za a je anguwa ne ko bai san inda za a je ba zai ce wallahi shi mace ya je saboda ainihin wato abin nan to wannan yana daga ciki sannan malamai suka ce yana daga cikin haƙƙi na huɗu shine namiji shi zai nemo mace magani idan ba ta da lafiya yana daga cikin kuskuren wata fatawa da ake bayarwa yanzu da Allah a ce wannan waye tawa ce ka zo ka ce in baka za ka amfani da ita in ɗauka in baka sai ka je ta lalace kuma ka ƙara dawo min da ita in ƙara gyarawa kai kawai yanzu abin da kake kana jiran ne in gyara sannan ka ƙara dawowa ka ɗauka zai yi to idan mutum ya auri ƙar mutane lafiya ne ba su da lafiya to haƙƙin shi ne a matsayin shi na mutum shi zai yi neman wata magani shi zai ɗauke ta da kanshi kan zirga-zirga zuwa asibiti idan iyayen suna da hali in sun ga dama su taimake shi in ba su ga dama ba su zira mai ido Allah ya kiyaye wannan yana daga ainihin wato sigiri sannan malamai suka ce sannan ya kiyaye mutuncin ta da duk abin da zai taɓa ainihin wato mutuncin matan shi wannan yana daga cikin haƙƙi na biyar wanda mace take da shi akan wato mijinta abu na shida sannan suka ce ya yi haƙuri akan kusakurai wanda za a samu dangane da matar a matsayinta na mutum ba ɗan adam ba wani abu da muke wanda babu yadda za a yi a zauna lafiya bahaushe ya ce mutum tare yake bai cika goma ba to tunda kai a matsayinka na namiji kai ma tare kake baka cika goma ba yaya za a yi ita mace ma da aka ce an halicce ta da ƙarƙashin na ƙarƙari dama a karkace take kace sai ta cika goma to wani
shi bai iya ba matar shi haƙƙin ta 100% amma kuma shi yana neman haƙƙin shi 100% kada ba zai taɓa yawa ba za a zauna zaman lafiya. Da haka malamai suka ce ka'ida gurin zaman aure idan mutum yana zaune tare da mace kullum ya kalli alhasanatu wassayi'atu, idan mace cikin kusa ayyukanta na alheri kaso 7 ne ko kaso 8, to wannan kullum yayi kokari wajen bayyana alherin sannan kuma yayi kokari wajen boye sharrin kada ya bari kowa ya sani, don wannan dabi'a ne wanda Allah ya halicce ta, ba za ta isa ba daga kan wannan ba. Sannan kuma wannan yana daga cikin abin da malamai suka ainihin wato faɗa, da sai ka ga yana daga cikin abin da wasu mata suke kuka da shi, duk abin da mace za ta yi namiji na alheri baya gani, amma ran da sai wani abu na kuskure to shi kenan sai ka ga wato duk gidan sai kowa ya ji cewa ta yi masa ba daidai ba. To wannan ba ɗaya daga cikin wato ɗabi'u ba ne na mutanen kirki, mutanen kirki su ne wanda suke kallon daidai da rashin daidai, su ba da izini inda aka yi ba daidai ba, inda aka yi daidai kuma su ainihin wato yaba, musamman ma su mata da suke ainihin wato son yabo yadda ya kamata. Sannan yana daga ciki abin da suka faɗa dangane da haƙƙin mace na 7 akan namiji shi ne kada namiji ya yaɗa sirrinta, kuma kada ya je yana aibata ta a waje akan abin da bai dace aibata ta ba. Yanzu wani namijin fa in ya fito hatta yadda ya kwanta da matar shi wallahi sai ya tara abokan shi a basu labari, kaga ana labari yana ɗaga ƙafa abokan na ɗaga ƙafa haha sai ta fito fita mata cikin banna saboda namijin ya zo ya faɗi yadda yake da ita, to wannan ba daidai ba ne, wannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan namiji wanda ya kamata ya ainihin wato kiyaye. Sannan bayan wannan an yi ajila bainahuma ya adalci tsakanin matan shi ta hanyar nafaka ciyarwa idan biyu ne ko sama da biyu, abin da yayi ma wannan ya yi wannan, abin da ya ba wannan ya ba wannan, abin da ya ba wannan ya ba wannan, wannan shine haƙƙi na ainihin wato na 8. Sannan abu na 9 malamai suka ce idan mutum yana da mace ya dinga neman shawarar ta akan al'amuran, kar ka zama soja ɗan kama karya kana ganin cewa ai mace ita waye ma da za a zo ai ba ana neman shawarar ta, to wanda ya fita shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar matan shi. Kowa ya san kissa ta Hudaybiya da ta faru ran da Annabi ya zo irin yadda jikin sahabbi ya tafasa yace kowa ya tashi ya aski, hadisin cewa wallahi ba wanda ya tashi a cikin su. Manzon Allah ya koma gida yace masa Ummu Salma sahabbai mutane na sun halaka na ba da umarni ba wanda ya tashi. Ummu Salma ta ce wannan matsalar da ta faru tana da girman gaskiyar da kin da ba kowa bane zai iya fahimtar ta lokaci da, amma ni shawarar da zan bayar kai a matsayin ka na shugaba ka fito ka fara aiwatar da aikin a aiwace suna gani za su yi. Kuma wannan shawarar ta Ummu Salma manzon Allah ya karba yana zuwa aka fara ne aski kowa ya nemi zani aka fara mai. Sannan zana na Khadija gurare daban-daban matsaloli na damuwa ta sha ba da shawara manzon Allah ya karba kuma shawarwarin su amfani. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata mazaje su kula da shi wajen abin da ya shafi ba mata haƙƙoƙinsu, shine wajen neman shawarwarin matan akan ainihin wato abubuwa. Idan sun kawo shawara daidai a ɗauka, in sun kawo shawara ba daidai ba a ajiye, kamar yadda ko da namiji ne kake shawara da shi in ya kawo abu daidai ne za ka ɗauka, in ba daidai ba ne sai ka ajiye. Sannan babban malami wato mujaddidu da'awati tauhid shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kowa ya san cewa irin wato gwagwarmaya da matsaloli da da'awar shi ta sukaro da ita ta yadda lokacin da shi wannan sarki Sa'ud baban su Fahad duk inda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya je a kore shi da'awar aka hana shi kafa, da ya zo garin Makka yana karantarwa a wannan lokaci akwai ɗan uwan matan yana zuwa gurin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya saurari karatu. Lokacin da aka zo da tsegumi gurin sarkin sai a ce wani mutum fa ya shigo garin ka zai kawo maka bala'i ka kore shi a garin nan. Shikenan, to ita dama tana da labarin Malam Abdul Wahhab ta ɓangaren shi ɗan uwan nan nata, sai sarkin ya zo yana neman shawara ta ya za a yi da wannan mutumin da aka fi ya shigo garin nan. Sai ta ce ni a matsayina ina baka shawara tunda ya shigo da sunan malamta ne ba ma mulki ya kamata ka nuna maka ba, tashi ya kamata kai ka je ka same shi ka ji me ya zo da shi. Kuma ya karɓi shawaran matan ya tashi ya je ya zauna da Malam Abdul Wahhab abin da ya kawo shi ya ji manufofin da'awar, sai yake to in haka ne mun karɓi da'awar mu a matsayinmu na hukuma mun karɓa, kai za ka bada gudunmuwa ta bangaren karatu, ni kuma za mu bada gudunmuwa ta bangaren karfin mulki har sai an isar da sakon Allah a doron ƙasa. Bangaren shawarar ainihin wato mace, wannan shawarar da ta ainihin wato bayar kenan ita wannan mata ta Sheikh Muhammad bin Ainihin wato Abdulham, saura minti goma ne? Eh? Eh, saura minti 16. To na ga abubuwan lokacin ya yi saurin ta gane yau. To wannan dai shi ne haƙƙi na ainihin wato sha nawa, haƙƙi na ainihin wato tara mutum ya dinga neman shawarar matan shi. To saboda haka mutane za su yi mana haƙuri yau, daga na taran nan akwai na goma, akwai na sha ɗaya, akwai na sha biyu, akwai na sha uku, wanda kowane namiji mace take da haushi haƙƙi a kanta, mato kowane namiji wanda matar shi take da wannan haƙƙin a kan shi. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato kai mu gobe za mu karasa kafin mu fita daga wannan guraren, su ma matan in Allah da sai mun faɗa haƙƙoƙin maza a kansu, ga haƙƙin da kowa duk abin da ko aka ce haƙƙi ne, to dole kowa ya ƙoƙari ya ga ya kiyaye. Kuma kullum ina faɗan wata magana, mai hankali daga cikin mutanen duniya shi ne wanda yake yadda gara aje gaban Allah shi yake bi da aje shi ake bi. Da haka in ka san cewa ga haƙƙin da ke kanka na matarka, ko ta bada nata haƙƙin ko baka ba ba, tunda Allah ne ya saka kai ƙoƙarin sauke nata haƙƙin, gara aje gaban Allah a ce kai kake binka da aje gaban Allah kake take binka, wanne ya fi sauƙi? Kaga gara aje gaban Allah kai kake bi da aje kai ake bi, wannan ya fi sauƙi? To waɗannan ainihin wato shi ne abin da ya sa ko ga ana rubutuwa cewa saura minti 15. Kamar yadda muka yi bayani na farko, akwai abin da ya shafi maganar ja'iban, mun taɓa yin magana a nan gurin cewa wanda suke da kuɗaɗe a bankuna na riba su ji tsoron Allah su janye kuɗaɗensu daga bankuna na riba. Mu a matsayinmu na musulmi muka tashi, wasu daga cikinmu suka ce iya ƙoƙarin da za su yi dangane da yadda za a yi wannan banki na musulunci ya kafu, kuma tare da maƙiya Allah sun tashi sun yi duk iya abin da za su yi wajen cewa ba za su yadda aka fi wannan bankin ba. يريدون أن يشؤون الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. الله يأتي واسعي فإنه جائز من إلا أكي باوي أنا جيري أبقى الدنيا أن قد أنجمي شوى سيستم لي واندع أرغمش الدنيا دون من تصب من كره ودون وانا بنكي الدنيا واندي في آية الهي فهو أما إما نمسلمون كما تأسلمون فقوة كيشي أكن أمون. Wala haka in mutum ma ba zai iya barin kuɗin shi ga baki ɗaya ba ya kwashi ya kai, ya kamata ya raba biyu, ya zamanto yana da rabi a banki na musulunci, yana da rabi a banki na riba. Yanzu Allah ya riga ya kawo mu lokacin da duk wani mutum wanda da yake ganin cewa ajiyar kuɗi a banki da lura ne, ta yadda har ya daina mu'amala da riba, ta yadda an riga an fita daga wannan ƙangin, duk wanda yake gaba da ta'amuli da riba to ganganci ne wallahi. Kuma in yi mutu haka in yi je gaban Allah ba abin da zai faɗa ma Allah, don cin riba yana daga cikin laifuffuka guda uku da Allah yake duk wanda yake yi ina sanar da shi faɗa da ni, wato faɗa da Allah da manzon Allah ke nan, wanda ba wanda ya iso ya faɗa da Allah, amma Allah yake yi ka shirya faɗa da shi ka san laifi ne mai girman da cikin gaske. Wannan insha Allah abin da ya sa za mu tsaya a nan shi ne akwai bayani daga bakin ɗan uwa Malam Zakariya ko Malam Aminu. Bara mun karɓi kuɗin mutane dangane da abin da ya shafi harkar marayu a nan gurin, kuma mun yi aikace-aikace da su, mun ɗauki kusan mutum 14 ko 15, wasu a mataki na secondary school, wasu a mataki na firamare. Waɗannan matakan akwai makarantu na gwamnati, akwai na kuɗi, akwai islamiyya, akwai moto, wasu ma an ta taimaka musu ta ɓangaren rashin lafiya ya taso ba wanda zai taimaka musu, aka yi amfani da wannan damar. To kullum ba daidai bane mu fara aikin alheri mu bari aikin ya rushe, da haka insha Allah za mu ci gaba da sanarwa ta ɓangaren wato media kamar yadda aka yi bara. Muna buƙatar kuɗaɗen da za mu tsura wannan aiki mu ci gaba daga inda muka tsaya, don ba ma san abin ya rushe. Kuma Allah maɗaukakin sarki zai taimake mu, zai mana muwafaƙa da tsarkin sunayensa. Da haka zan tsaya a nan gurin insha Allah, ɗaya daga cikin ƴan uwa Malam Zakariya ko Malam Aminu wani zai iya gabatar da bayani na sauran lokutan da suka rage. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. da farko muna gode ma Allah da ya sake dawo da wannan lokaci don ci gaba da aiwatar da wannan tafsiri. Muna mika godiya ga shi malam Musa Asadu Sunna, inda yake kokarin karantar da mu. Allah ya ƙara kiyaye mana shi. Kusan shekara guda kenan da malam ya jawo hankalin mu, ya nuna mana cewa zama kara gibe a cikin irin wannan yanayi da al'ummar musulmi take ciki da zai yi ba. Don haka dole mu ansa kaɗan daga cikin ƙalubalen da ke cikin al'ummarmu na yadda za a samar da wani yanayi don taimaka ma marayu. Aka bayar da account number, jama'a nesa da kusa suka kawo taimako. Alhamdulillahi, mutane sun kawo taimako gwargwado. An samu kuɗi da taimaka ma wannan asusun marayu da kuma aikace-aikacen masallaci da sanya wannan karatu kamar yadda muke jin shi a media a wancan lokaci, wanda yake kamar yadda malam ya ce, wato wannan santa ta ɗauki aƙalla mutum 20, wanda yake ba dan lokaci ya ƙure ba, da na kira mana sunansu daban-daban. Wanda yake abin sha'awa shi ne, a cikin waɗannan marayun, alhamdulillahi, wasu daga ciki, zan ba da misalin wani mutum ɗaya, yana da 'ya'ya sama da mutum 7, ya zauna rashin lafiya sama da shekaru aru-aru, zai iya ciyar da yaran nan balle a yi maganar kuɗin makaranta. To ka suranta yau a ce kai ne kana da rai da lura rashin lafiya ta zo da kai, ba ka iya taɓa kama 'ya'yanka komai. Wannan santa ta je ta kalli matsalolin shi, ta kuma ɗauki nauyin yara 5 daga cikin 'ya'yansu aka sa su makaranta ma ta kuɗi da kuma islamiya baki ɗaya. A yanzu haka wannan bawan Allah, duk lokacin da wani wakilin wannan santa ya zo, sai dai ka ga ya kama hawaye yana godiya saboda irin jin daɗin da wannan santa ta yi. Ɗan uwa, abin da za mu lura da shi shi ne, a da san babu irin wannan, amma yanzu gashi Allah ya kawo mana irin wannan ci gaba. Saboda haka roƙon da muke da baki ɗaya, mu ƙara hoɓɓasa, kada mu ce sai mun jira wasu mutane daga can waje za su zo su yi wannan aiki. Wannan santa tashin farko mun yi la'akari cewa za mu ɗauki nauyin marayu ta ɓangaren cinsu ko shansu da makarantarsu. To abin ne da yawa, sai muka ce bari mu taƙaitu a kan karatunsu kawai. To har wa yau muna kan karatu ne, wanda burinmu ne, fatanmu ne nan gaba, in Allah ya ƙara yalwata mana, an ƙara kawo taimako, za mu zo a ci gaba da harkoki, hatta abin da ya shafi abincin marayu. Wannan ba zai tabbata ba sai 'yan uwa mun haɗa ƙarfi da ƙarfi mun kawo taimako. Kuɗaɗen da aka samu, akwai wata baiwa Allah ya saka masa da alkhairi ta biyo adireshin wannan masallaci har gida, ta zo ta ce kuma kar a faɗi sunanta, ta ɗauki naira na Google naira 250,000 ta ba wannan santa. Allah kuma ya saka masa da alkhairi. Haka wani bawan Allah ya yi takakkiya tun daga Kano, shi ma karatun da ake sawa a Kano, ya zo wannan santa shi ma ya kawo naira. Waɗannan yara da malam ya yi bayaninsu, an sa su a makarantu na boko da na islamiya, wanda yake ƙaranci abin da aka kashe ya tasan ma naira 130,000. Wato a lokacin da wannan santa aka kafa ta, ba ma iya ƙididdige nawa za mu biya gabaki ɗaya a shekara, sai dai mu biya wannan tamfin. Na daga cikin abin da wannan santa take so ta gabatar shi ne, ana so a samu daɗi na adadin marayu, tunda ai ba su ke nan marayun da muke da su a nan cikin Wadabu ko kuma jihar Kaduna. Ana so Allah ya taimaka an ƙara samun gudunma, za a ƙara adadinsu. Sannan na biyu kuma, za a yi ma kowane maraya budget na shekara, abin da ya shafi littattafan shi, kuɗin makarantar shi, da dukkanin abin da karatun shi yake buƙata. Insha Allah muna sa ran za mu yi wannan a nan ba da jimawa ba. Sannan a cikin wannan asusun marayu da gyaran masallaci a an gina sto din masallaci kamar yadda muke gani a kuɗi wanda bai gaza ƙasa da 60,000 ba. An sai janareto wanda muke amfani da shi kamar yanzu da lokacin da ba wuta shi ma kusan 50,000. A wancan shekarar da aka sa wannan tafsiri a DITV shi ma alhamdulillahi Malam Abdulrahman ya lamince mu zuwa lokacin da muka samu kuɗi haka aka ɗauki naira 400,000 aka je aka kai suka sa. Allah ya saka musu da alkhairi. To ɗan uwa a bacin haka akwai kiranye-kiranye da wannan santa ta sa wato mu jawo hankalin mutane a kai. A wancan lokaci an ba da sunayen mutane da za a dinga kiransu don jin ƙarin bayani kan irin aikace-aikacen da ake yi. An kuma ba da account number. Da yawan mutane sun yi alkawari cewa za su kawo. Kuma abin mamaki kusan kullum ko ni ko Malam Aminu muna kan hanya duba account ko muna jiran alert. Amma kuma hakan bai samu ba. Saboda haka dan Allah muna ƙara roƙon jama'a a ƙara zage dantse wurin kawo taimakon nan domin marayun nan suna da yawa. A cikin aikace-aikacen da aka yi inda za ka yi lissafi za ka ga kuɗaɗen da suka rage mana yanzu gabaki ɗaya ba su wuce naira 78,000 da 'yan ɗoriya ba. Kusan duk ayyukan masallaci da wannan zirga-zirga da kuma wannan na marayu kuɗin sun ƙare. To tsakani da Allah idan muka ce za mu ƙara tinkarin wasu da waɗannan adadi na kuɗi kun san cewa ba za mu kai ko ina ba. Kuma kamar lokacin da muka yi shela na cewa ga makaranta muna gani dai abin da matasa suke ciki na ƙarancin tarbiyya da nisa da ilimi. Yanzu idan aka wuce azumi ka zo karatu wanda ake a dukkanin majalisi na karantarwa sai ga matasan 'yan kaɗan ne. Amma idan aka samar da wani wuri wanda za a dinga karantar da su lokaci bayan lokaci insha Allah muna kyautata tsammanin ɗabi'un mu gabaki ɗaya zai ƙara gyaruwa. Don haka wannan santa take ganin ya kamata ta samar da wata makaranta musamman saboda matasa da magidanta. Aka fara gini shi ma kamar yadda za ku gani ga shi nan a waje wanda ginin nan bai kai ko ina ba ya tsaya shi ma ba don komai ba saboda rashin isassun kuɗi wanda za su kai mu ga yin wannan. Saboda haka yana daga cikin abin da wannan santa take so ta cimma insha Allah a wannan shekara mai zuwa shine ginin wannan makaranta da kuma faɗaɗa hanyoyin shiga don samu a kai mutum mace ga abin da ya shafi wato asusun marayu. A ƙarshe wannan kungiya tana neman shawarwari musamman ga mutanen da suke da al'amari da ya shafi na harkar ilimi makarantun boko ko makarantun islamiya. Tana bara a dinga ba ta gurabu wanda za ta dinga kai marayun nan suna ci gaba da karatu. A yayin da kuɗin ta ya gaza to sai a masa alfarma a sa yaran nan a makaranta. Muna buƙatar wannan matuƙa. Sannan kuma muna buƙatar shawarwari ga dukkanin waɗanda yake suke ganin za su iya ba da wata shawara wanda za ta inganta wannan tafiya da kuma wannan gidauniya ta marayu. Daga ƙarshe lambobin da za mu iya bayarwa in kana neman wani ƙarin bayani ko kuma kana so ka kawo gudunmawarka don wannan tafiya ta taimaka wa marayu ta ci gaba akwai lambar Malam Aminu Yusuf ita ce 0800 25 0800 3280. Akwai Malam Nasiru Albani mai lamba 0700 55 0800 7879. Akwai Zakariya Tayyib mai namba 0800 61 5588. Sannan kamar yadda waɗanda za su iya turo wato taimakonsu ko gudunmawarsu ta account akwai account a Ecobank mai namba 0040167944 suna account na Zakar Ɗanladi. Zan sake maimaitawa 0040167944. Saboda haka muna ma dukkanin 'yan uwa wanda suka ba da gudunmawarsu a wancan lokaci Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya sa kuma su ganshi a cikin mizanin kyawawan ayyukansu da fatan kuma ɗan uwa za a taimaka fi sabilillahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu lura da in ba a manta ba muna kusan goma ta tsakiya ne, to daga goma ta ƙarshe daga yanzu ɗin nan duk wanda yake sauraron tafsiri ba wai sai ta wanda ke zuwa masallaci ba, har wanda yake saurara ta TV ko radio, muna buƙatar ƙaranci kowane musulmi wanda yake da hali mu samu 1000 daga hannun shi abinda ya sama daga nan zuwa 10 ta ƙarshe. Ko da haka in Allah ya yarda gobe in an zo ni ne farkon wanda zan fara bayarwa, nan ba da nawa in ba da na matata da mama na da baba na da yaya nan Allah ya yarda. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kuma gobe Allah da zan ƙara tambayi dangane da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.